rabuna ya zalmai bani jarida in kanta ina ba kin mawaka ga duwai mai cikin madan ku an gari ba ya kiki balai hadan kai
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage. A wannan makon ne hukumar kula da kafofin yada labarai NBC a Najeriya ta ce tana tuhumar tashoshin talabijin uku masu zaman kansu da zargin taka rawa wajen fadada tashe-tashen hankula a kasar biyo bayan zanga-zangar NSAS. Tashoshin talabijin din sun hada da Channels da AIT da Arise. A saboda wannan zargi hukumar ta ce za ta sanya wa waɗannan tashoshin talabijin takunkumi tare da cin tararsu naira miliyan 2 zuwa 3. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna mana da babban daraktan hukumar wato Professor Armstrong Idachaba inda yayi ƙarin bayanin cewa an ci tarar waɗannan gidan talabijin din saboda laifin kin bin ka'idojin yada labarai a ƙasa.
To gaskiya in ka duba abubuwan da yaran jarida suke a cikin radio da TV wato abun damuwa yake ka ga mutane suna magana ana dokan hoto daga social media abun da ya faru a wuraren da ba gaskiya ba ne sai a jajara su a turo ma mutane wai gaskiya ne kuma abun ya kawo matsala domin zaka gan za a kawo hotunan da aka ce an kashe mutane nan an kashe mutane nan an gajiniya jikin mutane kuma ba abun da ya faru haka ka san ba inda government zai yada a dinga abubuwa haka domin abun da zai kawo rashin zaman lafiya kenan.
Kun tabbatar da abun da ya faru cewa waɗannan hotunan ƙarya ne kenan?
To in ka ji labarin ma baka ji gwamnatin Lagos ya ce ba abun da ya faru ba. Shugaban Lagos governor da kansa ya je wajen ya ce ba wanda ya mutu akwai wanda ya fi maganar security a Lagos gaban governor to governor ya ce ba wanda ya mutu amma yaran jarida sun ce wai dole ne mutane sun mutu kuma ba wanda ya zo ya ce ni ne wato yaro na ya je wajen taro bai dawo gida ba kuma ga hoto ko ga asibitin da aka samu wannan da ya mutu ba ko daya.
To da wannan mataki da kuka dauka kuna ganin za a iya tsaftace aikin jaridan ba tare da kun yi wani gargadi ba?
To ai ba yau muke magana da su ba ai kullun da kullun ne ma muke samina workshop muke gaya masa wato aikin jarida din nan akwai yanda ake yi in ka ji labari dole ne ka sake tunawa in labarin gaskiya ne in ya kamata ma kai magana da mutane kai magana da mutane amma ba wai zaka zo na gidanka wani ya doka hoto ya tura ma a social media sai kai kuma ka hada ka ce gaskiya ne
haka zalika Madina ta tattauna da sakataren kungiyar yan jarida ta ƙasa wato Shaibu Liman inda yace yin irin wannan hukuncin ba daidai bane ya ƙara da cewa suna kallon wannan mataki a wani yunkuri na musgunawa tashoshin talabijin da yancin yaɗa labarai
wannan matakan da hukumar NBC ta yanke na ladabtar da wasu kafafan watsa labarai a ganinmu ba shi da ma'ana kuma a kullum muna kira ne da NBC a daina daukan waɗannan matakai idan akwai matsala ya kamata a zauna a tattauna a yi gyara muna gani cewa wannan yunkuri ne wanda ake kawowa saboda a karya gwiwar waɗannan kafafan watsa labarai masu zaman kansu ba zai kawo wani ci gaba ba a cikin ƙasa sai dai ya kawo cikas ga aikin jarida kuma ga demokradiyya. A yau din nan akwai ziyara da zamu kai gidan talabijin na Continental a Lagos da kuma gidan jarida na Nation shima a Lagos. Kuma wannan ziyara ne wanda babban kungiyarmu na MPO ta shirya. Akwai kungiyar NUJ, akwai Guild of Editors, akwai kuma kungiyar yan jarida masu buga jarida na ƙasa. Na tabbatar bayan wannan ziyara da zamu je na duba bannar da aka yi musu, za a tattauna yadda ake aikin jarida da kuma matakan da su NBC suke ɗauka don su kawo cikas ga aikin jarida. Na tabbatar bayan nan za a fidda matakan da ya kamata a ɗauka. Nagode.
To ranka dade, naji amsar da ka bayar. To bari in ji daga gare ka kuma tambayata ta biyu, ku a matsayinku na kungiyar yan jaridu da ya kamata ku zama kila masu sa ido akan gidajen talabijin da radio da kuma yan jaridu masu aiki a wannan ƙasa, wani matakai kuke ɗauka wajen horar da waɗanda aka kama da laifi na sabawa ka'idojin aiki?
To naji tambayarki, amma abinda mu muke ja da shi shine cewa duk waɗanda aka ladabtar din ana cewa ne ana kama su da laifin rashin kwarewa. Shin me ke rashin kwarewa? Idan akwai bukata na a ladabtar da mutum saboda rashin kwarewa, sai a faɗi takamamme me aka yi na rashin kwarewa, musamman kamar a cikin wannan ɗaukan rahoto na wannan ƴar tozoma da zanga-zanga da aka samu, ana zargin waɗannan gidajen talabijin din da rashin kwarewa. Ai magana ce ta kawai, magana ce kuma ta a nemi hanya a musguna musu, amma babu maganar rashin kwarewa, saboda ba mutum ɗaya ne ya ɗaura hoto ba, ba mutum biyu ne suka ɗaura hoto ba, ba mutum uku ba ne suka ɗaura hoto. Ba za a tashi ba tamkar a ce akwai rashin kwarewa a cikin wannan aiki. Idan akwai haka kuma mun tabbatar din akwai matakai da za a ɗauka na a gwada ma yan jarida kuren da suka yi kuma a yi gyara, amma ba irin wannan matakan da NBC suka ɗauka ba, ko kaɗan ba daidai ba ne.
Shima ɗan jarida mai zaman kansa, wato Bashir Baba, a tattaunawarsu da Madina cewa yayi yana ganin hukuncin yayi daidai saboda basu nuna kwarewa wajen bin ka'idar yin amfani da hotunan bidiyo da suka ɗauko kai tsaye daga kafafen sadarwa ba.
Ai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Waɗannan gidajen talabijin guda uku laifi suka yi. Aikin sani ba zai yiwu kuna kafafen yaɗa labarai na asali waɗanda aka sani, kamar gidajen talabijin ko gidajen rediyo, kawai a shiga kwasar tarkace daga dandalin sadarwa na zamani ɗin nan ana yaɗa ma juniya ba. Mun sha faɗar bambancin wato su gidajen kuma kamfanonin yaɗa labarai da kuma na wato dandula na zamanin nan na sadarwa. Su waɗannan dandula na sadarwa na zamani kafofi ne a hannun kowane irin tarkace, da mutumin kirki, da ja'iri, da mutumin banza, da mutumin kwarai, da shedani, duk tana hannun su, kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama. Alal misali, ke yanzu da ke aiki da gidan rediyon murya Amurka, ai shekara da shekaru kika ɗiba a makarantu kina samun horo game da aikin jarida. Duk da haka, bayan da kika gama kika zo gidan wato rediyo na murya Amurka suka baki aiki, ba su barki haka nan ba hajiya, sai da suka hada ki da wani wai shi editor, wala Allah editor nan ko dai ya fi ki yawan takardu na shaida samun horo, ko kuma a'a ya fi ki dadewa a wajen aiki na wannan aiki na jarida, aka ce ku yi aiki tare saboda duk abin da zaki wannan editor ya duba, ko kuma a'a ke ce editor waɗanda ke aiki da su aka hada ki da su in sun yi aikin ki duba. To kin ga akwai bambanci. Amma kuma a gaskiya ita ce su ma wannan hukuma ta NBC tana azarbabi, tana wuce gona da iri. Ba kowane kankanin abu ne za a ɗauko gora a raɗe gidan rediyo ko gidan talabijin ba. Amma wannan karam, waɗannan gidajen talabijin gaskiya laifi suka yi. Sun je sun ɗauko hotunan bidiyo wanda ba su tabbatar da shi ba, suka yayata ma duniya. Wannan ba a aikin jarida haka.
dan ku ɗan gari duba yake ibar mai hadaukai kada hadani tunani kada wahala dan gari
to ma sauraro a nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakiliyar murya Amurka wato Madina Dauda ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
sarauni ya kana na mai sama Allah da yi maka wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni so na yi maka ji ki yau ka bi ni ya sa haka bari ma ma ji ni ke da inda ban zanayi san dare da na haka wata su ana kashe su ta dare ni ya sa haka kai toro na ake mai haba bu an dare ni maza mata kuna ji wa toro da kuji ba kuwa labarin su sosai.